deuxième partie, mais la deuxième partie, la partie la plus importante parce qu'on radicale dans un instant. Et je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aishatu Sule ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 19 ga watan Yunin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa an yi kira ga al'umma a yankin Ashanti da ke kasar Ghana da su guji tsangwamar masu dauke da cutar COVID-19. A Najeriya kuma, yayin da lamarin tsaro ke kara ta'azzara, gwamnatin jihar Niger ta tsaurara matakanta. Kamar kullum, yau ma muna tafi da rahoto na musamman. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yayin da Amurka ke bude harkoki a kasar, an fara fidda marasa galihu da ke zaune a birane cikin gidajensu, lamarin da ka iya jefa miliyoyin mutane musamman mazauna unguwannin bakar fata cikin fargaba na rasa gidajensu, a cewar kashedin masu bincike a harkokin gidaje da masu fafutuka. Jihohi da dama sun dakatar da batun cire mutane a cikin gidaje tun cikin tsakiyar watan Maris, lokacin da yaduwar coronavirus ke ci gaba a cikin gaggawa, amma kuma an kusa kai karshen lokacin dakatarwan nan da watanni masu zuwa idan kasar ta bude komai. Ko shakka babu, wannan batun dalili ne na yin hasashen samun matsaloli masu yawa a kasuwar hayan gidaje, inji Peter Hedburn, wani mai nazari a kan batun hayar gida da ke tare da cibiyar Eviction Lab a jami'ar Princeton a jihar New Jersey. Akalla mutum miliyan 29 ne ke karban tallafin gwamnati na rashin aiki, a cewar ma'aikatan harkokin kwadugo, a lokacin da mutane da dama suke shan wahala na asaran ayyukansu a cikin wannan lokaci. Cire mutane daga gidajensu ya fi shafan unguwannin bakar fata, a cewar alƙaluma, lamarin da ke tabbatar da rashin daidaito da ke tanzara zanga-zangan jinsi da ma zanga-zangan kin jinin ayyukan 'yan sanda da suka mamaye kasar a cikin makonni hudu, inji dan fafutukan. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya Alhamis a kan korar da Michael Park, sabon shugaban hukumar ayyukan yaɗa labarai ta U.S. Agency for Global Media, wanda ke kula da tafiyar da muryar Amurka. Park ya kori shugabannin gidajen rediyon muryar Amurka da suka hada da rediyon yaɗa shirye-shiryen gabas ta tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha. Yar majalisa Anita Lowe, shugaban kwamitin kula da kudurin sayan kayan gwamnati, da dan majalisa Elliot L. Angel, shugaban kwamitin harkokin waje, dukkaninsu daga Democrats, sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa cewa matakan da fake ɗauka a makon farko da ya kama aiki suna da ɗaga hankali, kuma suna da babban damuwa cewa ya ɗauki ragamar wannan aiki na ma'aikata mai muhimmanci da zumar biyan buƙatun siyasar gwamnatin Trump da kuma tallatar da manufofin gwamnatin a maimakon kare gaskiya da adalci ga labarai, wanda su ne gimshikin walwala da kuma demokradiyya. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce Park bai bada dalilan kora da yake yi ba, sai dai kawai ya ce yana aiki ne akan iko da yake da shi na shugaban hukumar ta USAGM. Manyan jami'an muryar Amurka da suka hada da Darakta Amanda Barnett da mataimakiyarta Sandy Sugawara su ne suka fara yin murabus a ranar Litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a Turai yana mai cewa Turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar Amurka, wanda ya kai Washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar. Jami'in kiwon lafiyar na Turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani akan wasu bayanai da ba na bainin jama'a ba, ya ce Burtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa akan gyare-gyare a hukumar WHO, wanda Amurka ke sanyi a bangaren fasaha. Manufa dai, a cewar jami'in, ita ce tabbatar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ci gashin kanta biyo bayan zargin da ake yi wa hukumar tana kusanci da ƙasar China yayin ɗaukar matakan farko akan coronavirus a farkon wannan shekara. Muna tattaunawa akan hanyoyin raba tsakanin kasashe da sashen kula da shirin gaggawa na hukumar WHO da kasar London kowace kasa, inji jami'in. Gyare-gyaren zai hada ne da sauya tsarin bada tallafi ga hukumar da zai dauki lokaci mai tsawo, a cewar jami'in. A halin yanzu hukumar WHO tana aiki ne da kasafin kuɗi na shekaru biyu, lamarin da ka iya shafar cikakken ikonta wurin tara kuɗi daga kasashe masu bata tallafi a daidai wannan lokaci da take fama da bukatun gaggawa. Shugaba Amurka Donald Trump da ya zargi hukumar kiwon lafiyar ta duniya da yin kusanci da kasar China, gane ya sanar da aniyarsa na ficewa da kuma janye tallafin da Amurka ke bata. Ministan kula da haɗin kan yankin Koriya a ƙasar Koriya ta Kudu ya yi murabus yau Juma'a, yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan Koriyan, kwanaki bayan da Arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke Kudu. Shugaba Moon Jae-in ya amince da murabus da ministan haɗin kan Kim Yong-chol ya yi, a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba. Tun cikin watan Afrilun bara ne, Kim, wanda shi ne babban jami'in kula da alakar ƙasarsa da Koriya ta Arewa, yake niyyar aje aiki inda ya ɗauki alhakin taɓarɓarewar alaka tsakanin ƙasashen Koriyan da ke ƙara muni. A ranar Talata, Koriya ta Arewa ta yi amfani da abubuwan fashewa ta tarwatsa ginin haɗin kan na ɓangarenta domin nuna fushi akan wata takardar farfaganda na Koriya ta Kudu da kayan taimako da ake tsallakawa da shi zuwa cikin Koriya ta Arewa. Tattaunawar alakar koriyoyin biyu ta tsaya cik watanni bayan rushewar taron koli tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma Donald Trump na Amurka a birnin Hanoi a ƙasar Vietnam. Da ƙarshe, mutum bakwai da ake zargin su da sace sama da dala miliyan 132 daga bankin gwamnati a Afirka ta Kudu na VBS sun kiyarda da aikata laifi akan tuhumar damfara da na sata da ake musu. A jiya Alhamis ne kotu ta sa kowane ɗaya daga cikin su ya biya belin dala 5,733. Mutanen da ake tuhumar su sun hada ne da tsohon shugaban bankin VBS din, wanda aka kama a ranar Laraba a cikin wani samami a lardunan Nangontin da Limpopo. Mutum na takwas da ake zargi bai bayyana ba a kotu saboda ana killace da shi sakamakon COVID-19. Ana zargin mutanen ne da laifin satar kuɗaɗe, mallakar ɗaiɗaikun mutane da kuma na ƙananan hukumomi a shekarar 2018.
Labaran duniya kenan. Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za a ji cewa a ƙasar Ghana, Ashanti, yankin da cutar corona ta fi kamari, ministan yankin Mr. Simon Osi-Mensah ya gargaɗi al'umma su kiyaye dokoki kuma su guji tsangwamar waɗanda suka kamu ko suka warke daga cutar. Ga rahoton Ridwan Abbas.
Tun ɓillan cutar coronavirus a watan Maris shekarar nan, jiha Ashanti ke biye da birnin Accra a yawan waɗanda suka kamu da cutar da kuma mutuwar da aka samu. A halin yanzu jihar na da sama da mutum 2,000 da sun kamu da cutar da kuma mutuwar kimanin mutum 14. Canji kawai da za a iya cewa an samu game da yaduwar cutar shi ne Obuasi municipality da ke rikodin ƙarin masu kamuwa da cutar yanzu tana bayar da hanya ga sabbin yankuna, yayin da adadin na Obuasi ke ragewa. Wannan hali ne ya saka ministan jihar Mr. Osi-Mensah cikin damuwa.
Each region has some type of traditional dynamics. In our setting, people normally feel ashamed when they are attacked in a certain manner. And because of stigmatization.
Kowace jiha na da nata al'ada mai ƙarfi a namu ɓangaren, mutanen mu na jin kunya in an tsangwame su ta wata hanya, kuma saboda ma da yanzu yayi kamari a jihar tarin mutane ko da sun ga alamun cutar ko da kuma na malaria ne sun gwammace su tafi asibiti mai zaman kansa maimakon asibitin gwamnati. Sai ƙarshe lokacin da suka ga abu ya gagara, sa'annan a sheka confirmation asibiti da sauran asibitocin gwamnati, a yayin da ba za a iya yin komai ba. Matsalan mu kenan, don shi dukkan mu makiyayi nuna kyama tana hana mutane zuwa asibiti. Ana kukan targaɗi ga karaya, wai ina wannan nuna kyama zai kai mu? Bari mu jira ayoyin jama'a.
Ni ne Alhaji Ali, kamata mu duka dai mu ta hakuri. To amma an samu wanda suka kamu da cutar kuma daga baya ka zo ka ce sun warke, to ba abin da ya kamata a nuna musu kyama bane ba. ya kamata a ja su a ciki, domin ko ka ja su a jiwo ka ja su, ba shakka in zai kama ka zai kama ka. Muna fatan dai kar Allah ya sa kama wani kuma.
Ine Abdul Malik Fadama wanda aka kai su wajen yin aka saka warki ake kyaman su. To mu dai albarkacin kalle-kallen talabijin da sauransu an waye man da kai ba gudun su za a yi ba. Akwai yadda ake yi tunda an warkar da su kuma ba kyaman su za a yi, saboda wanda suka saura su kuma kada su karaya ya zama musu wani annoba kuma daban.
Ni sunana Autan Hadima. Wannan kyamar fa rashin ilmantarwa ne nake gani daga bangaren hukuma. Ya kamata a ilmantar da mutane kwarai da gaske. Ai wannan kyaman shine babbar cutar, saboda kyaman nan fa shi zai sa mutum ko abin ya samu ko kaza kaza ba zai iya zuwa ya nuna kanshi ba. Gwagon mace ya zauna gida ya yada wa sauran jama'a abu ya zama a san ma wanda ke da wannan abu a jiki ba. Gaskiya gaskiya wannan kyamar ai shike yada abi.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas, idan kuma muka tsallaka Najeriya, gwamnatin jihar Niger ta dau tsauraran matakan tsaro yayin da al'amarin ke kara ta'azzara a arewacin kasar. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto akan haka.
A ci gaba da fafutukar shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi wasu yankuna na arewacin Najeriya, hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na ci gaba da neman hanyoyin shawo kan wannan matsala. Akan haka ne ma gwamnatin jihar Niger, daya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala, Alhaji Abubakar Sani Bello, yayi wata ganawa da manyan jami'an tsaro da ke aiki a jihar Niger, inda bayan kammala ganawar gwamnatin yayi wa manema labarai karin haske akan makasudin ganawa da manyan jami'an tsaron.
Mun tattauna da jami'an tsaro duka saboda nuna damuwa da bacin rai game da abubuwan da ke faruwa game da tsaro. Ni ma na yi musu bayani akan dole sai mun kara hikima a kai, musamman yanzu da ana noma mutane ja ba su iya zuwa gonakinsu. Mun tattauna sosai. Abubuwan da muka tattauna bai dace in yi magana ga rediyo ba, amma dai sun tabbatar mani su kuma ta bangaren gwamnati akwai irin hikima suke son mummuni, kuma insha Allah ummuni za a ga sauki. Sun ga mun abubuwan da suke bukata na aiki, yanzu na ba shi sakataren gwamnati umarni a je a yi duk abin da ake bukata na aiki a ba su.
Ko a ranar talatan nan da ta gabata ma dai ɗaruruwan matasa ne suka gudanar da wata zanga-zanga a jihar Niger domin nuna takaici akan matsalar yan bindigar, al'amarin da gwamna Abubakar Sani Bello ya ce bai ga laifin matasan ba.
Ban ga laifin su ba, yanda duk mutane suka cikin wani kangi suke cikin yanayi na guya, sun shiga wani hali wanda yake an takura rayuwansu, ba su iya motsi daga nan zuwa nan ba bacci ba kwanciyar hankali. Ya zama wajibi gwamnati su dauki mataki akai. Gwamnati na kokari, muna kokarin mu, amma ba ni ganin laifin mutanen da suke korafi, saboda shi wanda yake cikin damuwa a kodin shi in ba ya samu biyan bukata ba dole ta korafi. To muna aika kokarin mu, za mu ci gaba da kira ga al'umma kara hakuri, wanga abu mutanen nan ba zo ne suke waje guda ba, yau suna nan gobe suna nan, suna nan ga kuma fadin jihar Niger.
To shugaba Muhammadu Buhari ya gana da manyan jami'an tsaron Najeriya akan wannan matsala ta rashin tsaro. To amma dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger, Sanata Sani Musa 313, ya ce duk da cewar ganawar na da amfani a irin wannan yanayi, amma yin garan bawul musamman ga manyan sojojin Najeriya shine yafi dacewa.
To abin da muke kira shine harkar sojojin nan harka ne ta waye ke gaba, wake bi wake bi. To idan kana bi har ya kai ma kana so a bi ka ba, ya zaka kasance kan kai, ba zaka ji dadin wannan al'amari. To mu muna kira gwamnatin tarayya da muke cewa ayi garan bawul din nan, muna neman hanya ne da za a sa sojojin nan su samu motivation, su samu kuzari yin abin da ya kamata.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A kasar Kamaru, masana'ar tuki manyan motoci a kan hanyoyin kasan suna kokari wajen rashin kyawun yanayi na hanyoyi da ma rashin ingancin su, musamman ma babban hanyar da take fitowa daga arewacin kasar zuwa kudancin kasar ta Kamaru. Daya daga cikin masu sana'an tuka manyan motoci, Alhaji Isa, ya yi mini ƙarin haske kan irin yadda suka tsince kansu.
Wato dai a nan Kamaru ba mu da hanyoyi, wallahi Allah, mu jirobobi muna cikin hali na kakani kaye kamu unzo ngaundere wallahi hanya ramu kwa kala kala iri iri na kara su da erke nan ngaundere na saki na lallabu na su meganga a meganga ake hanya ba kyau na samu abokani na jirobobi su yin hatsari hanya yayi karanci akalla da motoci guda uku ba su isa su shige a wannan hanya ba hanya kamar rukan ba shi da dadi ba kyau sam na iso bertua bertua ma ba ma muke mu jirobobi da muna kokari mu yi sati uku amma yau ya komo ina gani sati shida wani ma sati bakwai muke kamu yau mu sauki loji amma abin ba dadi ana hatsari a koyaushe a hanyoyi namu na Kamaru wallahi Allah
sai kuma ta bangaren ilimin kasar jamhuriyar Kamaru wanda yanzu haka hukumar ilimin primary da secondary na kasar sun ba wa dalibai hutu amma wadansu daga cikin daliban suna kokawa kan irin yana suka kwashe sama da watanni uku suna zaman dabe a gidajen su domin cutar COVID-19 a fadin kasar ɗaya daga cikin daliban mai suna Muhammad Shaban ya nuna mun rashin ji dadin sa
kasancewa ni dalibi ne kuma gaskiya muna ganin haula'i saboda wannan cutan don muna nan dai gamunan ne dai kawai a koyaushe dai ana yi mana dai alkawari cewa gashi zai kaza ba a yi muna ganin cewa kuma ba za ana juya mana kuma hankula ne ba yi mana dai za a yi ba dai kawai sai dai ana ta mana dai zakin baki kuma bayan haka muna ganin cewa mu dalibai da kanmu muna neman yancin kanmu yanzu mu ma a ba mu yancin kanmu idan ba za a bude mana makarantu ba tunda wannan cutar nan ya soma an rufe mana makarantu muna zaune ba abin da muke yi ba wani sana'a ba komai ake yi ba kawai ana nan ne kawai a gida sai dai a ga abin da za a iya yi
ta bangaren zaman lafiya kuma a shashin yan aware har yanzu dai tsugune bata kare ba tsakanin masu dauke da bindigogi da kuma jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Ibrahim Miyaki mazauni ne a bangaren na yan aware
in abu ya zo aka kokari yake ya nemi duk yanda za a yi a zauna akan tebur daya a fahimci juna a san yanda za a yi a gyara abubuwa amma yanzu in aka ce don an ce yau an dauki soja an karfe an ne an kashe wayannan ai ba gama komai ba ai wanzu za su sake tasowa to amma aka samu aka zauna waje daya kai magana aka samu aka shirya kamannin tabure kaga komai zai zo da sauki amma ita yanzu Kamaru yanda muka gani yanzu tana kokarin cin wanda karfi da yaji za ta kawo zaman lafiya a wannan yankin to sai dai mu ta duwa Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu duk duniya yanzu ana magana cewa ai kokari a sake a zauna da mutanen nan a tattauna a ga yanda za a samu a fita cikin wannan fitinan da ake ciki su wayannan ita gwamnati ita ba ta so ne ta ce ta zauna ta tattauna da mutane akan wannan da wayannan mutane akan wannan duniya kuma sun nuna ma gwamnati cewa su abin da suke so kenan a zauna da mutanen nan a samu rajejeniya a yafi juna a samu fahimta akan abin da kowa yake so ka gane a samu zaman lafiya a wannan wajen
masu magana dai suna cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki sai kuma ta bangaren annobar COVID-19 a kasar jamhuriyar Kamaru anda take ruwa kamar wutar daji Sa'al Zakari ya yi mun tsokaci akai
yake mama Awal Garba game da wannan cutar idan ma ta yi kamari a kasar Kamaru gwamnati ita ce sanadiyar wato cigaba da yaduwar wannan cutar me yasa na ce maka gwamnati domin a gaskiya sassauci da ta kawo mutane ba su gamsu da wannan sassaucin ba saboda suka ce a bude wuraren shakatawa da ainihin gidajen saya da shan barasa kuma bayan wannan sai ba su gindaya wasu sharuɗan da ya cancanta waɗannan wuraren a dinga ɗaukan waɗannan matakan da suka dace ba to a wannan lokacin in me ake jira bayan da za a ce ta wannan cutar ba za ta yadu kamar ta yadu a hali yanzu ba, inda mutane sama da 10,000 suka karu suka kamu da wannan cutar, ana ce 10,600 da yan kai ma a yanzu haka na kasar Kamaru, saboda sakacin gwamnati, saboda rashin kulawar gwamnatinmu, sai kuma ya kai ga ainihin daukan nauyin bude makarantu, ba wa yara ko kuma dalibai damar komawa makaranta a daidai da wannan lokacin da cutar take kaiwa kololuwa. Me yafi wannan? Abinda gwamnati za ta iya cewa kamata ya ta dakatar da bude makaranta, amma sai ta bude bayan ta ba wa jama'a masu kai kawo damar yin abin da suka dama a wuraren suka dama, shin barasa wuraren shakatawa? Kuma sai zamana cewa an ba ma waɗannan mutane masu kai kawo zirga-zirga cikin motoci, taxi da shoransu damar yin cunkoso ba bisa ka'ida ba, yin suka saba yi a da. Domin gwamnatin Kamaru da farko ta fito ta yi bayanin cewa kamata a yi a ɗauki matakin wato rage cunkoso a kan ababen cikin ababen hawa. Idan mota kamar taxi mai ɗaukar mutane 5 a da ko 6, yanzu zama da cewa mutane 3 ko 4 ake bukata. To kaga yanzu shi suka dawo kuma suka kawo sassauci. Taxi yanzu aka nan mutane 6 ne, 4 a baya, 2 a gaba. To ina ho ga cewa za a samu sauki. Tamkar mutane yanzu ma kamar ma babu wutar wannan cutar a Kamaru, duba da cewa gwamnati ita kanta ma bata mutunta matakan da ta ɗauka ɗora ma jama'a ba. Mutane yanzu aka mamu awal garba ba sa amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Mutane a yanzu aka na ba sa amfani da wanke hannaye. Mutane a yanzu aka nan ba sa amfani da ƙauracewa taruka da mutane sama da 50. Babu ruwansu a masallatai ma, a coci-coci ma, a wuraren taro ma, kai hata ma a majalisa yayin da ake zaman taro na gwamnatin, duk ba sa ma mutunta matakan. Sai zama da cewa yanzu mutane ma na ƙauracewa asibitoci, saboda suna tsoron cewa idan suna ɗauke da cutar ko zazzabi ko kuma zazzabin cizon sauro, sai Allah ya mutu cewa suna ɗauke da cutar coronavirus. Sai sa yanzu haka nan ma mutane suke mutuwa da wannan cutar a gida, ba sa tafiya asibiti. Yanzu ne gwamnati ɗauki matakin cewa za a yi mutane gwaji anguwa-anguwa, ana bin mutane ana yi musu gwaji. Yanzu ne gwamnati ɗauki wannan matakin. Me yasa tuntun ba ɗauki wannan matakin ba? Ko ƙasashe suka ci gaba ta wannan ɓangaren in? Amma a Kamaru bayin da za a yi a ce a tafiyan da ake yi wa ana bukatar yaƙi da cutar coronavirus, kuma dinga kawo sassauci kan wasu ababen, kuma a ce za a koma yara su koma makarantu, duba da lokacin da aka ce yara su koma makarantu da yanzu wato tun farkon watan Yuni da yanzu da muke nan muna neman shiga 20 na watan Yuni, mutane wanda suka kamu da wannan cutar. To kamata a yi gaskiya, gwamnati ta tashi bacci, ta tashi tsaye domin yaƙar wannan cutar. Ba kawai ta ɓangaren ainihin mutane na gani kamar ita wannan cutar ana an ya zo ne da ainihin siyasa da kuma neman a samu dukiya ko ta wani hali ba, a gaskiya bai dace ba. Da wasu cututtukan da suke na ƙasa yanzu ya kashe mutane, amma ya zama cewa wannan cutar ta share duk wasu cututtuka a nan ƙasar Kamaru. To kamata ya gwamnati ta katsantsan.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Gadai maganar ta zo.
To stay
ku dakaci shiri na gaba.
Hukumar wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Kamaru sun fara yi wa masu sana'ar kwallon kafa bitarin da za su yi su gudanar da gasarsu na Elite One a fadin kasar ba tare da sun rubuta jininsu ba ko kuma sun kamu da cutar nan ta COVID-19 a yayin da suke gudanar da wasansu bayan an kwashe sama da watanni hudu ba a gudanar da gasar La Liga a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai dai Ahmad Shafiu dan taka leda ne a kasar ya yi mana karin haske kan yadda suke ganin za su ci gaba da gudanar da gasar. Ga abin da ya labarta mini
wato a wasanni na league kamar irin su professional football na nan kasa kenan Kamaru kamar MTN Elite 1 da su Elite 2 ya kamata wato gwamnati ta wato buda hurare na wasanni ta kuma sa wato dokoki da hukumar kiwon lafiya ke badawa wanda an za shiga filin wasa dole sai an kasance an killace kai an samu wato takunkumi an shiga da shi don aje a kalli wasa to hakan in suka yi nake ga gaskiya sun gama mana komai saboda mu yan kullu bayan kullu bamu da wata sana'ar da muke gudanar wato ya kamata su wato habaka wato kullun kafan tunda wuri tunda wato wannan al'amarin da ake ciki yanzu abubuwa sun fara sauki in suka yi hakan to taimako ne ga mu wato yan kullun kafan ya kamata su yi su kuma wato taimaka mana sosai nake gani to mu ma anan ya kamata su duba su kuma wato fada mana yaushe za a fara kuma waɗansu matakai ya kamata a ce an dauka don ganin cewon an zo kallon kullo da kuma sun ba mu daman wato fara wasannin mu na kullon kafa nan gasar kamar irin su Elite 1 da Elite 2 su professional football kenan nake gani a gaskiya yanayin yanda wato muke so gasar mu na Kamaru ta duba mana wato al'amura na kullun kafa yanda suke gudana a wannan kasa kaga kasashe da dama wato a yanzu nan an fara gudanar da harkan ATSI na wasannin kullun kafa to mu kuma har a yanzu wato bamu ga wata kwakwaran mataki wanda suka dauka na ganin cewon wato sun saman mana ko in ce sun tanadar mana da wato ATSI da zamu yi ba saboda ya kamata a ce a samu wato likitoci wanda za su yi ainihin nuna mana yanayin yanda zamu kasance wajen ATSI kaga hakan in muka samu to nake ga bamu da matsala zamu gudanar da ATSI mu ba tare da a ce mun samu matsala ko wani abu hakan nan ba
ga dukkanin alamu dai shugabannin kulakulak din La Liga na kasar jamhuriyar Kamaru sun ce suna bukatun kudade domin ci gaba da gudanar da wasannin da mola a kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Yayin da Amurka ke buɗe harkoki a ƙasar, an fara fidda marasa galihu da ke zaune a birane cikin gidajensu. Lamarin da ka iya jefa miliyoyin mutane musamman mazauna unguwannin bakar fata cikin fargaba na rasa gidajensu a cewar kashedin masu bincike a harkokin gidaje da masu fafutuka. Jihohi da dama sun dakatar da batun cire mutane a cikin gidaje tun cikin tsakiyar watan Maris lokacin da yaduwar coronavirus ke ci gaba a cikin gaggawa. Amma kuma an kusa kai ƙarshen lokacin dakatarwan nan da watanni masu zuwa idan ƙasar ta buɗe komai. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya Alhamis akan korar da Michael Park, sabon shugaban hukumar ayyukan yada labarai ta US Agency for Global Media wanda ke kula da tafiyar da muryar Amurka. Park ya kori shugabannin gidajen rediyon muryar Amurka da suka hada da rediyon yada shirye-shiryen gabas ta tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha. Ministan kula da haɗin kan yankin Koriya a ƙasar Koriya ta Kudu ya yi murabus yau Juma'a yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan Koriyan kwanaki bayan da arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke Kudu. Shugaba Moon Jae-in ya amince da murabus da ministan haɗin kan Jim Yeon-chol ya yi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba. Tun cikin watan Afrilun bara ne Kim wanda shine babban jami'in kula da alakar ƙasarsa da Koriya ta Arewa yake niyyar aje aiki inda ya dauki alhakin taɓarɓarewar alaka tsakanin ƙasashen Koriyan da ke ƙara muni.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa shirin kuma ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tusila ce ke muku fatan a kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.